This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, tare muke da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na dare na yau Juma'a 7 ga watan Yuli. Da cikin shirin namu na yanzu za ku ji kashi na biyu na tattaunawar da muka yi da dan majalisar wakilai ta Najeriya Abdulsamad Dasuki, inda ya bayyana matakin da majalisar dokokin kasar ke dauka kan yanayin matsin rayuwa da ƴan kasar suke ciki. Za ku ji cikakkiyar tattaunawar, haka kuma za mu kawo muku shirin tubalin tsaro. Kafin daga bisani na buɗe muku layukan tarho domin kira a bayyana ra'ayoyi. To amma duk kafin waɗannan, sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Hukumar Majalisar Dinkin, wato hukumar kula da al'amuran banki haure ta IOM, ta yi gargaɗi cewa alƙaluman mutanen da suka rasa muhallansu a Sudan ya kusa zarta miliyan 10, yayin da rikici da matsananciyar yunwa suka bazu a faɗin ƙasar. Shugaban hukumar ta IOM a Sudan, Muhammad Rafat, ya ayyana rikicin da yake ruruwa a Sudan da mummunar bala'i ga bil'adama. A yau Juma'a a Geneva daga Port Sudan, ya gana da manema labarai cike da alhini kuma da buƙatar gaggawa. Ya ce,
"Today, I'm not just a representative of a UN agency. I'm a voice for..."
Yau ba a matsayin wakilin IOM nake magana ba, yau ina magana ne a madadin miliyoyin 'yan Sudan waɗanda rikicin da yake ci gaba da ruruwa ya sauya musu rayuwa har abada. An raba kan iyalai, an daidaita al'ummomi, sannan babu tabbacin yadda makomar rayuwarsu za ta kasance nan gaba. Mutane suna shan wahala sosai a sanadiyar wannan rikicin, kamar yadda ya faɗa. Hukumar IOM ta ce sama da rabin mutane miliyan 9.9 da suka ƙaura a cikin Sudan mata ne, sannan sama da rubu'in su yara ne. Bugu da ƙari kuma, ya ce sama da mutane miliyan 2 sun gudu ƙasashen da ke makwabtaka da Sudan ɗin, inda suke neman mafaka, musamman ƙasashen Chadi, Sudan ta Kudu da Misra. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan ƙarin tallafin soji ga Ukraine na dalar Amurka miliyan 225 domin tallafawa dakarunta, yayin da suke fada don kare kansu daga mamayar Rasha a kusa da Kharkiv, bisa wata sanarwar da aka fitar yau Juma'a. Wannan shine karo na 6 da shugaba Biden ya amince da baiwa Ukraine ƙarin tallafi tun bayan da ya rattaba hannu akan ƙudurin samar da ƙarin matakan tsaron ƙasa. Tallafin ya kunshi na'urorin kare hare-haren sama, makaman artillery da harsashe, motocin silke na yaƙi da sauran kayayyakin yaƙi. Zai kuma taimaka wajen inganta tsaron saman Ukraine, wanda zai taimaka mata kare layukan wutar lantarkinta daga hare-haren Rasha, sannan zai daɗa ƙara wa Ukraine ƙarfi a filin daga. Bayanan da sanarwar ta shaida kenan. A gefe guda kuma, a wurin tarinta na kasuwanci na farko a St. Petersburg, wanda Caesars ta kirkiro da ke zaman wata kofar kulla dangantakar kasuwanci da Turai, la'akari da cewa kasashen yamma sun yanke hulɗa da ita, Rasha tana neman maida tattalin arzikinta da yawansu ya kai dala triliyan 2 zuwa manyan kasashe kamar China da Saudiya. Sannan a zango mai nisa kuma, tana duba yiwuwar zuba jari a Zimbabwe da Afghanistan. Yaƙin Ukraine ya haifar da taɓarɓarewar dangantaka mafi girma tsakanin Rasha da ƙasashen yamma tun bayan rikicin da ya auku tsakaninsu a 1962, a sa'ad da haɗaɗɗiyar daular Soviet ta saida wa Cuba makamai masu linzami. Sannan takunkuman da ƙasashen yamman suka ƙaƙaba mata ya tilasta canjin da aka fuskanta a ƙarnin da ya shafi dangantakar tattalin arzikin Rasha, tun bayan da Peter the Great ya yi shimfiɗar sabon ƙasar wato na Russia, sannan ya ayyana St. Petersburg a matsayin babban birnin kasar a farkon karni na 18. Shugabannin Russia suka amince da kasashen yamma don samun fasahohi, zuba jari da dabaru. Duk da yake mamayar Ukraine a 2022 ya tursasawa shugaba Vladimir Putin karkata hankalinsa ga kasashen Asiya da sauran kasashe da ba na yamma ba, a sa'ar da abin da Kremlin ta ce Amurka da sauran kawayenta na Turai sun dakile harkokinta na tattalin arziki. An tsare akalla ma'aikatan jinkai na ƙasa da ƙasa 18 cikinsu har da 'yan asalin ƙasar Yemen su 11 masu aiki a Majalisar Ɗinkin Duniya a wasu jerin hare-haren da yammacin jiya Alhamis bisa rahotannin jami'an gwamnatin Yemen da wata ƙungiyar jinkai. Cikin wani rahoton da suka wallafa a adireshinsu na yanar gizo, ƙungiyar da ke bibiyar haƙƙin bil'adama Mayun tare da ayyana tushen bayanansu sun rawaito cewa mayakan ƙungiyar Houthi ɓangaren tsaro da leƙen asiri sun kai wasu samame lokaci guda a babban birnin ƙasar Yemen Sana'a da kuma birnin Hodeida Sada da Amran. Kungiyar ta ce samaman da aka kai yayi harin 'yan asalin kasar Yemen ne masu aiki da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran kungiyoyin jinkai na ƙasa da ƙasa. Jami'an da ke ɗauke da makamai sun kai samaman gidajen ma'aikatan, sun yi masu tambayoyi sannan suka kwace wayoyinsu na da na'urorin kwamfuta kafin suka tafi da su cikin motocin soji.
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A shirinmu na rana mun so mu kawo muku tattaunawa da dan majalisar wakilai ta Najeriya daga jihar Sokoto Abdulsamad Dasuki wanda ya kawo mana ziyara a nan ofishinmu na Washington DC, inda a ɗazu ya so mu bayyana yunkurin da suke yi na ganin an koma tsarin shugabanci na Prime Minister a Najeriya a maimakon tsarin da ake kai na shugaban ƙasa mai cikakken iko. A ci gaba da tattaunawar, Dasuki ya bayyana damuwar 'yan majalisar dokokin akan mummunan halin matsin rayuwa da 'yan Najeriya suke ciki sakamakon wasu sabbin tsare-tsare da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta fito da su da suka soma tun daga matakin janye tallafin man fetur da kuma irin matakan da 'yan majalisar ke ɗauka domin tunkarar matsalar.
To gaskiya mu kaga ko jiya an kai ƙuduri gaban majalisa game da wannan tsarin. Kuma shugabanninmu ne a adawa su haka yi wannan ƙudurin cewa yanayi gaskiya 'yan Najeriya ba za su ci gaba ɗauka wannan yanayi ba. Saboda haka gwamnati ta zo ta duba a tabbatar da an gyara lamarin da ake ciki. Kamar yadda kace kuɗin lantarki, kuɗin abinci, kuɗin komai ya tashi kuma ba abin da ya ƙaru ga al'umma. Komai ya tashi amma babu abin da ya ƙaru. So mun ce a duba. Wannan shugabannin adawa su zo haka yi wannan ƙudurin kuma muna kan shi. Kuma mataki za mu ɗauka da yadda Allah in ba a yi wani abu kamar da wannan ƙudurin da mu haka yi ba. Da yawan baki mu aka yi ƙudurin nan jiya majalisa.
Na akwai irin wani haɗin kai da ake yi a irin tsarin majalisa wanda za ka ga wasu lokuta akwai abin da ake kira bipartisan kamar irin nan. Idan akwai wata matsala wadda ta tunkaro za ka ga an samu haɗin kai. Wasu lokuta 'yan adawa kaɗai in suka haɗa kansu sai su yi murya mai ƙarfi. Wasu lokutan kuma sai a yi abin da ake kamar yadda na ce ɗin bipartisan, sai haka abin bai ma da alaƙa da wata jam'iyya ka fito sai a samu a ga cewa an yi gurguzu wuri guda an tunkari gwamnati don abin. Kuna da wannan ƙarfi a majalisar dokokin Najeriya?
Mun fara wannan bisa ga wannan dokar da muka fara ta parliamentary system. In ka duba tsarinmu na parliamentary system mu 60 muka fara amma da yawa sun shigo mu. To in ka duba wannan babu magana jam'iyya, babu magana na hito daga nan bangare na hito, duk babu. Bipartisan shine muka hada kuma shine muke kan wannan tsarin saboda mun san shine tushe, shine matasha ga tsarin da muke so mu samu game da harkar ta Najeriya canji. So wannan ya samu karbuwa kuma wannan kullun bai yana wuya mu kwana uku bamu tattauna ba me mahita menene next line of action. To wannan muna kan shi, wannan shi mun shi, wannan Allah ya da. So shi na faɗa maka wannan kuma da yadda Allah muna ganin shi ne shinhidar da zamu na kawo ci gaban al'umma haka muka fata in Allah ya da.
Na'am. Wace irin dangantaka ke wanzuwa tsakanin majalisa da kuma bangaren zatarwa a Najeriya?
To ni a matsayina yanzu na dan adawa gaskiya abin da zan ce mu dai hankalinmu bai kwanta ba. Amma akwai wani kyakkyawan fahimta tsakaninsu, mu hankalinmu bai kwanta ba kuma shirye muke mun shidda tsare-tsarenmu wanda za mu hito a matsalinmu na 'yan adawa na kawo ci gaban al'umma in gwamnati ba ta dauki wani mataki ba cikin lokaci kalilan, kuma wannan kudirin mun kai shi gaban majalisa tare da yawan bakin mu jiya aka tattauna shi, kuma amince cewa za a duba waɗannan tsare-tsaren da muka kawo ko bukatun da muka kawo na al'ummarmu na Najeriya. Saboda ni idan ba mu yi ba, to Allah ɗaya sani zai biyo baya, kuma dole mu dauki mataki mu idan mun san illar da annan na rashin magantawa game da yanayin da ake ciki.
Akwai wani ne fashin baki da muka yi firar shi kwanan nan wanda ya bayyana yana magana ne a daidai lokacin da shugaban Najeriya ya kai ziyara a majalisar dokoki inda ya rattaba hannu kan sabuwar dokar amfani da tsohon takin Najeriya, wanda yake ganin shi wannan mai fashin baki ne yana ganin ta ba wannan ne lokacin da ya dace ba abin da ya da mutane ba ga abin da ya da mutane amma sai aka ji majalisar suna magana takin Najeriya.
Ni ma bai yarda da wannan tsarin ba, kuma ban ji daɗin shi ba, amma da yake muna da doka ko constitution da ake bi, amma gaskiya ko nan majalisa da yawa ba su amince da abin nan ba.
Me yasa?
Saboda ai ba yanzu kamata akai ba irin wannan yanayin da ake ciki. Ai akwai abubuwa da dawa da sun kashe mutane. Kamar na faɗa maka babu rana za a shiga majalisa ba akai kuduri na rashin tsaro ba, ko an ɗauke wani nan ko an kashe wani. To yanzu ne za ka kawo mana takin Najeriya ka ce a canza tsakanin Allah shi mutane ka buɗa. Wannan ni dai a matsayina ban amince ba, kuma da yawa 'yan majalisa ba su daɗin wannan abin nan ba, ba su amince da wannan.
Abdulsamad da Zuki kenan, dan majalisar wakili ta Najeriya daga jihar Sokoto. To yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba, wato tubalin tsaro.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba batun yaƙi da 'yan ta'adda a yankin tafkin Chadi da dakarun ƙawancen ƙasashen yankin, wato multinational joint task force ke fafatawa. To madalla, a watan Afrilun da ya gabata ne dakarun ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi, wato multinational joint task force ta fara farmaki mai taken Operation Lake Sanity kashi na biyu, a kokarin da take yi na samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen yankin. Kawo yanzu mai ake ciki, Major General Ibrahim Sallau Ali shine babban komandan wannan runduna, ga kuma karin bayanin da ya mana.
Mun fara Operation Lake Sanity tun da ran 23 ga watan Afrilu, akalla yanzu ne kusan sama da wata daya muna wannan operation. A lokacin da muke operation mun samu mun yi nasara mun shiga wasu wurare kamar Zannari, Tunguma, Doron Nera da wurare ma daban-daban wanda ba zan iya ambata ba yanzu. Kuma Allah ya ba mu nasara mun ceto mutane da dama, musamman mata da yara, kuma an samu komanda na 'yan ta'adda wanda ya miƙa wuya. Duka-duka dai a halin yanzu zan iya cewa mutum 176 su suka miƙa wuya, kuma akwai wasu wanda suka kama, kuma muna gudanar da bincike a kansu wanda su wannan ba su miƙa wuya ba, amma muna zarginsu, muna tunanin cewa suna da hannu a cikin ta'addancin da ke faruwa a tafkin Chadi.
Ko nawa ne adadin mata da ƙananan yara da aka ceto a wannan farmaki?
Kamar yadda na faɗa, akwai mata da yawa, kamar shekaru jawar can mata da yara 44 aka ceto a yankin Mangoro. Kafin wannan ma akwai wasu suma da aka ceto sama da kusan 50 suma. So akalla za a ce kusan 100 yanzu mata da yara an ceto su daga wannan area.
A baya-bayan nan dai, 'yan ta'addan Boko Haram da ISWAP sun baiwa mutanen yankin kukawa wa'adin cewar su fice daga garin, ko kuma duk abin da ya same su su suka so. To ko me wannan runduna ke yi akan wannan batu?
Bayan mun samu labari game da kuka sani, su 'yan ta'adda sun je kukawa sun ce mutane su bar garin, amma wannan abin ƙarya ne, kawai sun je ne don su razana mutane su kore su. Amma a halin yanzu akwai mutane suna rayuwarsu a kukawa, kamar da ka sani wasu ne dai suka bar garin, yes, gwamnan jihar Borno shi ma ya je bayan ina jin shekarar jiya ya je gurin ya kara jaddada mutanen cewa kar su damu insha Allah muna tattare da su za mu ba su security da duk abin da ya kamata muga cewa sun tafiyar da rayuwarsu kamar yadda suka saba a kukawa.
General Ibrahim Salau Ali ya kuma yi ƙarin bayani akan irin kalubalen da suke fuskanta a wannan fafatawa.
Akwai su kan gaskiya. Na daya akwai kasan inda muke operation din nan Sahara ne. So yawanci muna samun matsala motocin mu suna samun matsaloli wajen tafiye-tafiye mu a wannan area. Yawanci suna kafewa sai an dauki lokaci sannan a fito da su. Akwai kuma kasar tsibirin Lake Chad, tudu ne kwari kuma sakon ruwa ne, to wannan ba ko cikin mota ba ce za ta iya bi ta wannan gurin. Kwale-kwalen da ma za a amfani su dole su zama su musamman su za a samu wanda ba su iya aiki a wannan gurin saboda kasar wasu wuraren ruwan ba zurfi. So engine na speedboat haka ba zai iya aiki sosai ba. So wasu ba ba ma iya amfani da injin ba, dole kawai da kwale-kwalen za a amfani. So da buku da ƙari kuma akwai ƙalubalen goma-goman da 'yan ta'adda suke yawan dasawa. Yanzu ma muna samun labarin cewa su da suka dasa ba goma-goman wasu guraren masu manta suna shiga ciki, abin yana kashe su. To wannan su ne matsalar da muke fuskanta a wannan area na tafkin Jabi. Amma duk wannan insha Allah ba zai hana mu aikin mu ba. Dakarun za su jajirce, za su yi kokari su ga cewa mun kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a tafkin Jabi. Allah ya soya da.
'Yan ta'addan Boko Haram da ISWAP dai a galibi na huce haushin su akan fararen hula yayin da duk dakarun MNJTF suka farma su. To ko me janar zai ce akan haka?
Ka san wannan aikin tsaro da muke yi ba aikin soja bane ba kawai, aiki ne na kowa da kowa. Dole ya kamata al'ummomi su rika ba mu bayani, su rika gaya mana, suna kira mu, suna ba mu information da intelligence ya kamata da mu kare su. In ba su gaya mana cewa ga 'yan ta'adda suna nan zuwa ba, ko kuma sun sa wasiƙa ko wani rahoto cewa 'yan ta'adda suna so za su zo garin su, ba da na sani. Ila sai sun tafi garin sun faɗa gama abin da za su yi sun tafi kafin mu sani. Amma in suna gaya mana kan lokaci, kaga za mu ɗauki matakai wanda zai ba mu dama mu kare su, mu tabbatar cewa ba a samu wani muskila ba insha Allah.
Major General Ibrahim Salau Ali, babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi. To komai masana tsaro ke cewa mai bincike kan sha'anin tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel, Dr. Yahuza Ahmad Getso, na bin diddigin wannan farmaki na Operation Lake Sanity kuma ga abin da yake cewa a kai.
Wannan yar manuniya ce da take nuna irin yanda wato wannan yanki na tafkin Chadi, kasashen da suka shafi wannan yanki suke yin aiki tare, kuma da irin haɗaka da kuma haƙura da rungumar juna da kuma fahimtar bambance-bambancen da yake tsakanin su, wanda hakan yana daga cikin abubuwan da ya daɗe yana kawo tarnaƙi akan gudanarwa da kuma tsarin yadda suke gudanar da aiki. Kuma abu na gaba shine wannan yana nuna cewar wato ana samun nasara, kuma ana samun wato ƙwarin gwiwar amfani da tattara bayanan sirri waɗanda ake amfani da su ba dare ba rana, domin ganin cewar an yi abin da za a fitar da shi daga rogo. Sannan abu na ƙarshe, yar manuniya tana ƙara nuna yadda wato shugabannin yankin na waɗannan ƙasashe suka damu da halin da al'umma ke ciki na halin rashin tsaro, wanda kuma wannan faɗi tashin da suke da kuma wannan sakamako da ya fara bayyana, yar manuniya tana nuna cewar in Allah ya yarda an bi hanyar da za a fitar da daga garo.
Dr. Yahuza Ahmad Getso, ƙwararre kan sha'anin tsaro. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, da kuma gudumawar da Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi ya bamu wato jami'in sadarwa na wannan runduna. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To gaida Hassan Maina kaina, sashen Hausa na muryar Amurka ne kuke tare da shi a nan Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31, ana iya kuma samu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Lokaci yayi da zamu ba ku damar kiran waya, kuma kamar kowace ranar Juma'a a yau kofa a bude take, ku yi magana akan duk maudu'in da kuke da bukata. Lambar da za a kira mu ita ce 202 a gafarce ni. Lambar da za a kira mu ita ce 202-908-5-0. Kada a manta a so mu saka alamar tarawa wato plus da kuma ɗaya kafin a saka lambar. Kuma yanzu haka muna tare da mai kira daga Kaduna. Salamu alaikum, da wa muke tare daga Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Adamu Jeki, daga kamfanin fate da ke garin Jiyaji a nan Kaduna, Najeriya.
Na'am.
To yau abin da nake so in faɗi shine abin da ya shafi ƙasa ta Najeriya, wanda kamata ya yi shugabanni su san shugabanci da ban mulki da ban. Shi shugabanci shine wanda idan kana yin shi talakawan kana kuka akan abin da ke faruwa, sai kawai ga kaduwan me ya jawo wannan kuka da suke yi. Idan suka faɗi sai ka cire masu irin waɗannan abubuwan da ke jawo masu ɗima ana mu kamar a Najeriya. Yanzu ba abin da ya ke talakan Najeriya cikin mawuyacin hali da ƙasa na kayi, illa iyakan wannan tallafin mai da aka cire aka ƙara mana kuɗin shi, wanda duk ya haifar da tsadar rayuwa a Najeriya. Amma muna kuka shugaban ƙasa sai ya ce mana ya zama ciwon ido cire tallafi, ka ga ba dama a dawo da shi kenan. To muna kira a gare shi ya san shugabanci daban mulki daban, in mulki ake mana shi kenan.
To malama
sai ka ce bai kenan, amma in shugabanci.
Na'am, na Kaduna. Sai a takaita, akwai mutane kan layi. To muna godiya kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu koma jihar Naija. Wake kan layi daga jihar Naija ta Najeriya?
Kuna magana da injiniya Lawal.
Kaman ba mu ji ka sosai ba, injiniya Lawal wa?
Lawal kan kolo mu ya dan kolo dan kolo.
To madalla injiniya, muna jin ka yanzu.
Masha Allah. Wato ina dai kira ne dangane da tayar munmu masu yawan kiran kuna da dawowa da wangashi da aka yi kwana da kwanaki da aka ɗauke baya.
To madalla injiniya Lawal, muna godiya kwarai da gaske, kuma fatanmu a biyan buƙatan ku a koda wani lokaci. Yanzu bari mu je jihar Nasarawa. Wake kan layi daga jihar Nasarawa? Na Nasarawa, kana tare da mu? To da alama ina ga watakila mun rasa kiran na Nasarawa. Sai a ci gaba da wato lalubuwa. Kamar yadda muka faɗa, yau Juma'a ce, ranar da muke buɗe kofa domin zaɓen maudu'i na kanku a Adamawa. Yanzu haka muna tare da wani kan layi. Wake kan layi daga jihar Adamawa?
Wanda yake magana shine Ibrahim Umar.
Na'am.
Daga karamar hukumar Gombe da ke jihar Adamawa.
To madalla Malla Ibrahim, sai a bayyana ra'ayi a takaice.
Ra'ayina shine yadda waɗanda suke ɗauke da cutar AIDS ko sida suke yaɗa waɗanda ba su da shi.
Na'am.
Yana faruwa a nan inda nake. Yana yawan faruwa a nan inda nake. Dan iyaye sun tashi za su aurar da yarinya, ƴar su sai a samu yarinya tana da cutar AIDS. Idan an matsa yarinya sai ta ce wai ne ne. Idan an ji an kama shi an bincika sai a samu yana ɗauke da wannan cutar. Saboda haka ya cuci iyayen yarinya. Za ka sai a ce to tun da ya riga ya cuce su a ɗaura musu aure kawai. To kuma ya yi hakan da niyan yin haka. Abin da ya sa ya yi hakan da niyan yin haka, akan tun da shi yana ɗauke da cutar, bari ya raɓawa wanda ba ta da shi.
Na'am.
Kuma sai a ɗaura musu aure.
To menene kiran ka a takaice?
Da haka ne nake kira da iyaye su kula da tarbiyyar ƴaƴansu, su kula sosai.
To madalla, to muna godiya sosai Malam Ibrahim. Bari mu je birnin Ikon Najeriya, wato Lagos kenan. Wake kan layi daga Lagos?
Assalamu alaikum. Da wayar Hausa Zubairu ne, da Zubairu Gamutu ne, mazaunin Lagos.
Na'am.
Wato
halin da ake ciki yanzu a cikin da yake ga gwamnatin shugaba mai girma Ahmed Bola Tinubu a daure halin da talakawa suke ciki a daure sassauta tallafin nan a daure ne da shi inda dai ba talakawa ba sa gani a ƙasar yanzu tsakanin har ga Allah talakawa suna cikin wani hali ne.
To madalla muna godiya Malam Zubairu. Bari mu je Mina ta jihar Niger. Wake kallaye?
Sunana na sabon tobna daga nan Lima cikin garin Mina.
Na'am, me ra'ayi?
Ra'ayi na shine akan halin da ake muna musu a gabani addu'a Allah karkaso da hankalin su dawo ga kan talakawan Najeriya sai. Dan mu yanzu talakawan Najeriya muna cikin damuwa muna cikin karni. Sai mu ci gaba da yi musu addu'a Allah ya taimaka musu su waiwayo su taimake Allah ya bada sa.
To amin.
Na gode. Asabe tumna daga Lima Amina.
To ma amin summa amin dan Asabe muna godiya kwarai da gaske da ka kira ka bayyana ra'ayi. Bari mu koma na Nasarawa wataƙila shi ne dawo kan layi. Na Nasarawa wake kan layi. Da alama shi ma mun koma rasa layin Nasarawa tare da fatan za a ci gaba da gwadawa. Sifili biyu a gafarce ne sai in fara da sifili biyu sifili biyu 98 sifili 68 biyar sifili. Muna tare da wani a Zamfara. Wake kan layi daga Zamfara?
Hello.
Yauwa, muna jin ka na Zamfara. Wake kan layi?
Hello. Kuna waya da Adamu ina maka ga local government area Zamfara.
To madalla Malam Adamu, menene ra'ayi a yau?
To ni ra'ayi na akan wannan al'umma a ci gaba da hakuri da al'umma na tsada rayuwa domin su suka ja mu kawai shafi.
To madalla, to muna godiya kwarai da gaske. Daga Zamfara kuma za mu garzaya zuwa babban birnin tarayya Abuja. Wake kan layi daga Abuja?
Assalamu alaikum. Wani Amurka mai magana Usman Dankula ne unguwar Rana Abuja tarayyar Najeriya.
To madalla Malam Usman, kai ne mai kiran mu na karshe, sai a bayyana ra'ayi.
Na ra'ayina ina son da Allah in kira ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da Allah ya kamata ya dubi talakayin da yake ciki a yanzu a karin kiwa ta tashin kayan masarufi. To Allah da Annabi ya taimaka wa talakawan Najeriya tun da lokacin da ya ɗauke tallafin man fetur a yanzu talakawa na cikin matsala da kuma ga matsalar tsaro. Muna kira a gare ki, ya kamata da Allah an duba mu na yaƙi sarko da kaya. Ina maku fata alkhairi daga Usman Dankulani unguwar Rana Abuja.
To madalla Malam Usman, muna godiya kwarai da gaske da sauran dukkan waɗanda suka kira suka ba mu gudunmuwa a cikin wannan shirin. Muna kuma godiya kwarai da gaske. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To Murtala, a taƙaicen, hukumar da ke kula da al'amuran bakin haure IOM ta yi gargaɗin cewa alƙaluman mutanen da suka rasa muhallansu a Sudan ya kusa zarta miliyan 10, yayin da rikici da matsananciyar yunwa suka bazu a faɗin ƙasar. Shugaban hukumar ta IOM a Sudan, Muhammad Rafat, ya ayyana rikicin da ke ruruwa a Sudan da mummunar bala'i ga bil'adama. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu a kan ƙarin tallafin soji ga Ukraine na dalar Amurka miliyan 225 domin tallafa wa dakarunta, yayin da suke fada domin kare kansu daga mamayar da Rasha ta a kusa da Kharkiv.
To Aisha, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu saboda takaitaccen lokacin da muke da shi. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadinki ke Aisha, wanda kika taya ni gabatar da shirin tare kuma da Julie Leathers Gresham, wanda ta da umarnin shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. Ni Murtala Faruk Sanyi nake fatan mu kasance lafiya. Assalamu alaikum, ma'assala.
around and cannot notice. Shepherd is calling all his